أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبركة متساكة كسان شوا أولا في ليمي البركة دمك تتوناوا أكان gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yanda muke tattaunawa akan matarsa Ummu Salama da zai aure ta da ta shimfida wasu kaidoji da dokoki nata, ta yanda muka ce ba laifi idan mace tana da wani abu nata ta sanar da mijinta ta gaya masa kafin ya aure ta, na alkhairi da kuma wanda yake matsala ne. Wannan shi zai taimaka gidan ya ci gaba da wanzuwa, a samu zaman lafiya da wamame. Ummu Salama ta faɗi dukkan abin da za ta iya faɗa akan Annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da take gani, kuma Annabi ya yi haƙuri, ya yadda, kuma ya karɓa da kyakkyawan niyya, da niyyar ya taimaka mata ya agaza mata, kuma a haka ɗin ya aure ta, suka ci gaba da gudanar da zamantakewarsu na aure. Muna kira ga masu hali da masu ƙara aure, kada a ce kullun yara 'yan mata za a ƙara aura, a rinka duba manyan matan nan zawarawa masu 'ya'ya da yawa, a rinka taimaka musu a aure su, a rufa musu asiri, a sama musu wurin zama da su da 'ya'yansu, a rufa musu asiri. Akwai aure da ake na rufin asiri, ita mace alfahari ne a gare ta ya zama tana ƙarƙashin kulawar wani mutum namiji, abun alfahari ne, abun ci gaba ne a gare ta. Idan an yi haka, an yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dangane da auren Ummu Salama da ya yi, a daina gudun mata saboda suna da tarin 'ya'ya, a taimaka musu, a taimaka musu, musamman namijin da yake da iko, yake da hali. Mun sha bayani muna maimaita, wani lokacin masu 'ya'yan suna da daɗin sha'ani ƙwarai da gaske. Ta goge da zaman aure, ta san muhimmancin miji, za ta riƙe shi hannu biyu, ka taimaki wannan 'ya'ya nata, kuma 'ya'yanta za su ganka da daraja da kima, don sun ɗauke ka a matsayin uba. Ita ma kuma za ta mutunta ka, don ta san ka girma mata, za ka iya auren yarinya budurwa 'yatta, amma ka haƙura ka aure ta ita, so za ta kimanta wannan, kuma kai don Allah sai ka ga Allah ya rufa mu asiri, ya taimake ka. Idan mun yi haka, za mu rage yawan percentage, wato yawan adadin zawarawa mata da mazajensu suka mutu, suka tafi, suka bar su, ko aka kashe su, ko suka yi hadari, ko wani makamancin wannan. Kada mu yi aiki da ɗabi'ar wasu daga cikin ƙasashenmu na Afirka. Wasu ƙasashen ma za ga akwai addini, amma kuma suna abubuwan da ke bai kamata ba. Yanzu ka duba a cikin ƙasashenmu na Afirka nan, akwai ƙasar da wallahi duk matar da mijinta ya sake ta, ta gama aure, ba wani wanda zai aure ta ba zaura. To 'yan matan ma ga su nan azube, kuma ƙa'idar su mata ɗaya ne, mata ɗaya za ka riƙe gau, ta goge ka, ka goge ta, ku ta fama. In ba ta da lafiya, ba ka da lafiya. In tana al'ada, kai ma kana al'ada. In ta yi tafiya, kai ma ka yi tafiya. Haka za ka haƙura. Su a aƙidarsu haka ne wannan mata guda ɗaya. Sannan duk wacce mijinta ya mutu, ko haɗari, ko aka kashe shi, ko ajalinsa kawai ya zo haka kawai, ta gama aure. Suna cikin wailat, suna cikin wahalhalu, suna cikin tashin hankali. To shi kuma wannan addini ne? Ba addini ba ne, al'ada ce wacce kuma ta saba addini. Sai ga kawai dai sun, sai dai su ta zama a bakin titi, suna toye ƙosai, suna dafa shayi, suna aiki a gidajen, za ga wata da yarin tatta ma, amma ba za a aure ta ba. Sun mai da wannan al'ada ta zama kamar wata sura ce, ko wata aya ne a cikin suratul baqara. So ya kamata jama'a mu yaƙi wannan aqidar, mu yaƙi wannan tunanin. Idan mata sun, an mazajensu sun mutu, ko kuma an sake su as da dawaran su kuma mai daya yayi biyu mai biyu ma ya kara ya uku mai uku ma ya hudu iyayena mata ku min afuwa Allah ya bada hakuri da jinkiri mai kyau na san wannan karatun ba ku san sa amma dai haka za ku yi hakuri ku karbe shi a haka da dadi ko ba dadi mu ma muna hakuri da ku idan mun yi wannan gidajen mu za su cika da alkhairai sannan kuma an rage yawan mata masu zaman banza a cikin al'umma kullum malamai suna fada suna maimaita wai idan duka matan nan aka ki aka aure su wai ina za a kai su rami za a ji a tona abin ne su idan kowa ya ce kwaya ɗaya zai rike sannan aka ce duk wacce take bazaura ce an sako ta ba za a aure ta ba ko wata mijin ta yi hadarin mota ya mutu ba za a aure ta ba ko wacce kaza ko wacce kaza ko wacce mijin ta yi ya bata ba a san inda yake ba za a aure ta ba to wai ina za a kai waɗannan matan tsakani da Allah ƴan uwana mu tsaya mu yi tunani da mazan da matan gabaki da ƴan aqidar mata kwaya ɗaya din misali duk Allah mu tsaya mu yi tunani ina za su je kuma gashi Allah ya kaddara manzo Allah ya faɗa in duniya ta zo ƙarshe Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mata za su yi ninninka maza za su fi yawa yace hatta ya kuna har sai ya kasance mutum guda ɗaya a karkashin sa akwai 50 mar'atan mace 50 a gidan mutum ɗaya tsakanin kannansa da yayyensa da matansa da ƴaƴansa mata da ƴaƴan jajikokinsa mata tsagwaran mata a karkashin mutum guda ɗaya wallahi sai kaga yana kula da mace 50 jama'a ina za a kai su wannan matan da ake ta haifa ana ta haifa da ai haihuwa 1 2 3 din mata ne na 4 na 5 ne wataƙila ka ji namiji ina za a kai su a aure su kuma wannan shine abin da ya dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu kula da wannan bayan wannan ya ku yan uwana lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure nana ummu salama shekara ne ta 4 a watan shawwal shekara ta 4 a watan shawwal akwai wasu daga cikin ƴaƴanta wanda zamu ambata malamai suka faɗa cewa akwai ɗanta mai suna Salama ibn Abi Salama wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ka Allahu akbar cikin karamcin da manzon Allah yayi din kai masha Allah tabarakallah cikin ƴaƴan da tazo da su din sai da annabi ma yayi wa wasun su aure yanzu shi wannan Salama ibn Abi Salama Salama dan gidan Abu Salama manzon Allah ne ya masa aure ya aura masa Umama yar gidan Hamza ibn Abdul Muttalib ku duba wani hadi da annabi yayi matarsa ce tazo masa da da agola ko ƴaƴa agola ya dauki nauyin ƴaƴan ya taimaka musu ya agaza musu ya yalwata musu sannan kuma da suka girma ya musu aure wannan Salama ibn Abi Salama da ya girma sai annabi ya dauko yar gidan sayyidina Hamza ibn Abdul Muttalib mana yar sa kenan tunda yar dan uwan yar babban sa ne ko kanwar sa kai za a ce ya dauko ta ya hada ta da me da Salama ibn Abi Salama yar gidan dan gidan ummu Salama don Allah ba za ta ji dadi ba mallam me yasa wannan al'umma ba za su dabbaka wannan sunna ba akwai Umar ibn Abi Salama wannan lokacin da manzo Allah ya rasu yana da shekara 9 yaro ne Umar akwai Zainab binti Abi Salama wanda aka haife ta a Habasha wannan sunanta da Barra ake ce da ita manzo Allah sai canja mata daga Barra ya mai da ita Zainab Barra ana nufin mai tsananin yawan ibada da bin Allah mai bin Allah mai biyayya kamar sunan akwai nau'i na tazkiya nau'i na yabo to kuma shari'ar musulunci ba ta so mutum ya sanya wa kansa ko a sa masa suna na yabo da tsarkakewa shi kadai ai ta yabansa ana tsarkake shi ba ma'ana akan sunan shi abinda zamu dauka anan gurin sani ya kamata da mutuntawa da manzon Allah da wafa'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa wannan bayo Allah ummu Salama ya taimaka kuma ƴaƴan nan dole su dauke shi a matsayin uba su faranta masa akwai waɗanda masha Allah ta'ala tabaraka wa ta'ala suna da himma za su auro mace din su zo da ƴaƴanta wallahi za su zuba wannan ƴaƴan cikin ƴaƴansu ba za ma a gane cewa wannan dan ba shi ya haifa ba sai dai ta wajen kama kawai sutura iri ɗaya zai musu abinci iri ɗaya za su ci makaranta iri ɗaya zai kai su duk tafiya tare da su za in an je umra tare za a tafi in an je hajji ma tare ko da ba shi ya haife su ba saboda ya yadda zai yi wannan abin ne saboda Allah idan kai wannan bawan Allah saboda Allah kai ma yayin da ka mutu Allah zai kaddara wani ya zo yi wa ƴaƴanka kanana da ka mutu ka tafi kabari Allah ya bamu wadata da zamu iya taimakawa junanmu dan wani abun gaskiya talauci yakan hana ayi duk kokarin da kake da shi na son ka taimaki wani din sai ga talauci ya maka kaka gida ya nanake ka kam ba za ka iya motsawa ba ba abin da za ka iya yi so kaga bulala za ta fi aiki ne akan masu hali waɗanda Allah ya rufa musu asiri Ummu Salama tana da daraja tana da matsayi kwarai da gaske tari batu ta kuma amfanu da samun miji shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah ya azurta ta da samun miji kam tabbas daga cikin falalarta an mata albishir da gidan aljanna kafin ta bar duniya daga cikin falalarta wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya lullube wato Aliyu da Fatima da Al-Hasan da Husaini Allah kara musu yadda a cikin wani bargo ko mayafi baki haka sai ce Allahumma ilaika la ilan nari ana wa ahlu baiti ya Allah ina sanar da kai ni da iyali na ga baki daya ka tsare mu daga wuta ka kai mu gare ka ka tsare mu daga wuta Ummu Salama tana wurin kamar da Imam Ahmad ya ruwaito wannan hadisin a cikin Musnad din sa sai tace ya Rasulullahi wa ana ko wa ana ya Rasulullah ya manzon Allah ni ma haddani asani a ciki sai manzon Allah ya ce wa anti ke ma mun saki a cikin addu'ar kaga wanda yake kafa hujja da wannan hadisin cewa ai annabi ya nuna waɗannan sune kadai ahlul baitin sa yayi kuskure Ummu Salama imra'atun hakima mace mai hikima wadda mata ya kamata su koyi da hikima irin ta Ummu Salama jama'a samun mace mai hikima mai basira mai fasaha jari ne a zaman aure tana da dadin sha'ani tana taimakawa miji iya taimako amma duk lokacin da mutum ya kuskure ya hadu da mace wacce take da wacce take da karancin tunani bobawar mace mai yawan yin wauta da rashin zurfin tunani da sani ya kamata to wannan kam sai dai a taya shi addu'a Allah ya gyara yi kokari yake yar uwata dangi ki koyi da dabi'a da hali irin na wannan baiwa Allah Ummu Salama matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam koyi da waɗannan bayan Allah shine alkhairi shine kuma dacewa bari mu je hutar bin lokaci kafin mu sake dawowa insha Allah jama'a barkamu da sake kasancewa karo na biyu akan tattauna da muke akan daya daga cikin jigajigan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce Ummu Salama Allah ya kara mata yadda mace ce wacce take mutamayyiza jiddan hakima jiddan jiddan daban take tana da ra'ayi mai kyau wannan abun ya tabbata kamar lokacin da yazo a kisal Hudaybiyah sulhul Hudaybiyah wanda hadisi ne Imam Malik ya fitar da shi a cikin Muwatta da Imam Al-Bukhari da Muslim duk sun fitar da hadisin riwaya ingantacciya Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya shirya ya tafi Hudaybiyah ya tafi aikin Umra mushrikai suka tsare su suka hana su shiga suka ce ba za su shiga ba kamar yadda bayani ya gabata haka zo aka zauna aka yi sulhu aka ce to wannan dai shekara dai manzon Allah ba zai shiga Umra ba da shi da sahabbansa kuma annabi ya hakura ya jure ya daure akan haka to dole za a juya gida tunda an taho Umra ne da ihrami da dabbobi da aka koro manzo Allah ya tashi yake ga sahaba ya ayyuhan nasu haru wahliqu ya ku mutane ku yanka ku aski sahabbai sun ji ciwon wannan abu kwarai da gaske suna ganin cewa yaya za a zo annabi guda ya zo wasu mushrikai su zo su ce wai ba zai shiga ya umra ba yace ayi askin nan suka ga kawai annabi ya kyale su ne me yasa annabi ya basu a basu dama irin su Umar yana ganin a basu dama su buda kawai su shiga Allah ya ji kan Umar so ba wanda ya tashi ko mutum daya da ya tashi ya aski kuma ya yanka abin dabbarsa magala ya koma wajen matarsa Ummu Salama a lokacin da ita ake tafe yace mutane sun halaka ga abin da nace musu su yi su aikata amma ba su aikata ba tace ya manzo Allah kai musu uzuri saboda yanayin da suke ciki abinda za ka yi ga dabara ka tashi ka tafi kar ka yi wa kowa magana je ka samu dabbarka ka yanka ta a gabansu ka kira mai askinka ya maka aski a gabansu kawai ka dawo zance ya kare haka kuma manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama yayi ya kama hanya ya tafi ya je ya yanka dabbar ya yi askin bai ce komai ba kawai kai sabai kowa yana ta kama dabba yana yankawa kowa yana ta kama dabba yana yankawa kowa yana ta kama dabba yana yankawa sai kawai suka zo suna taiwa junan su aski kuma shawara wai shawara Ummu Salama ashe yana da kyau cikin zabin da zaka yi na matar da zaka aura mallan ka zabu mace mai tunani ka auna ta kaga ira zurfin tunaninta da sanin ya kamata ta kaga irin yadda take baka ra'ayuka masu kyau masu ban sha'awa to wannan za ta taimaka wajen developing da gina maka rayuwarka da ta iyalinka da gidanka da dukiyarka da arzikinka a dunkule ga baki daya ke kuma yar uwata yi kokari ke ma ki zama kamar Ummu Salama din ta yanda zaki zama mai zurfin tunani kullun kina zaune kina tunani ki ga me abin ci gaba da zaki kawo mijinki haka ake son mace me ci gaban da zaki kawo mai gida ba wai ki zauna dinkin kullun sai dai a tuka a baki ki ci a dinka a baki ki saka ki ta haihuwa awaki ma suna haihuwa ba a me kika kawo sabo a gidanki wani tunani kika yi wa mai gidanki kika agaza masa wani shawara kika bashi dangane da kasuwancin sa wace shawara kika bashi akan iyalansa ta kwarai wace shawara kika bashi akan makarantan ƴaƴansa haka ake son mace wacce take tuntici is productive tana wato tana fitar da abubuwa tana kirkiran abubuwa tana kera abubuwa tana kawowa tunani mai kyau kullun mai gida yana ganin cewa kai gaskiya fa Allah ya datar da shi ya samu mace masha Allah tabarakallah haka ake so yar uwata to amma ya late da yawa yawa cikin iyayenmu mata wannan tunanin ba nasu bane ba me dai aka samu me aka yi kawai shikenan Nana Ummu Salama tana cikin mata waɗanda suke masu kyakkyawar halitta min ajmalin nisa'i wa ashrafihinna nasaban tana da kyakkyawar nasaba kuma abin mamaki ita ce matar ƙarshe da ta fara rasuwa a cikin matan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama idan da za a tambaye ka cikin matan manzon Allah wace ce ƙarshen rasuwa kai to ita ce Ummu Salama ita ce ta ƙarshe ga karamci ga matsayi ga daraja amma duk da haka in ajali ya zo sai an tafi kuma ana irga ta cikin fuqaha'u as-sahabiyat cikin sahabbai mata masu ilimi masana ta yi riwaya daga annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisai Allah ya mata rasuwa a watan ramadan a cikin watan ramadan tare suka mai yadda mun fada ranar talata 17 ga watan ramadan an ce tana da shekaru 58 a duniya shekara 58 lokacin da ta rasu Allahu akbar Allah ya ji kan Ummu Salama wasu malamai suka ce a watan Dhulqa'ada ta rasu shekara ta 59 a shekarun afwan nayi kuskure shekarun da ta shekarar da ta rasu ne shekara 59 din ko 57 amma shekarunta a duniya ai Ummu Salama ta kai shekara 84 kusan 100 ko 90 shi yasa ai aka ce imra'a musinna shekara 84 lokacin da ta bar duniya tab Allahu akbar Allah jikan Ummu Salama malamai da yawa sun yi ta magana cewa zancen da yafi inganci dangane da rasuwarta a tara su ne a shekara ta 61 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani abun mamaki da ya faru labarin shahadar Hussein ibn Ali jika annabi sallallahu alaihi wasallama dan uwan Hassan kenan yazo mata cewa yayi labari yazo mata cewa yayi shahada ana bata labari saboda bakin ciki da damuwa wallahi sai ta fadi ta suma sai da ta suma sai da aka yi ta yafa mata ruwa aka ce bata dade ba bayan Hussein ya rasu ita ma Allah madaukin sarki ya dauki ranta sayyidina Abu Huraira a lokacin yana na'ibin Marwan ibn al-Hakam na'ibin gwamna kenan deputy gwamna Abu Huraira shine yayi mata sallah musulmai su suka raka gawanta suka binne ta a garin Madina Allah ya jikanta Allah ya mata rahama haka Ibn Sa'd ya kawo a cikin littafin Sana'at Tabaqat da littafin al-isaba da al-isti'ab al-isaba na Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani al-isti'ab fi ma'rifati al-ashab na Ibn Abd al-Barr an-Numari rahmatullahi alayhim rahmatan wasi'a anan gurin nace Abu Huraira nace deputy gwamna a wannan lokacin saboda Marwan Ibn al-Hakam shine mataimakin gwamna Marwan Ibn al-Hakam shine gwamnan Madina gwamna dai da ka sani na'ibinsa mai taimaka masa kuma shine sayyidina Abu Huraira kada a manta da wannan Abu Huraira irin rayuwar da ta taqashuf da faqa da faqr da haja bukatu da Allah ya jarrabe shi da shi da rashi yana cikin fuqara'i sahaba fa a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin ahlus suffa mutanen da suka rayu la ahla wala mala wala maskana wala ma'awa ba iyali babu dukiya babu ba mafaka ba masakada suka wahala Abu Huraira yayi zaman yunwa kwarai da gaske a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama yace haka wani lokacin zanzo sayyidina Umar ya zo an yi sallah zai tafi gida in bi shi annabi yana raye fa ba wai baya raye ba in ce da shi ina da fatawa yace haka zan bi shi ina jan fatawan nan na san sayyidina Umar in an je gida zai ce bismillah a zo a ci abinci saboda yana da karamci yace dan in samu abincin da zan ci mukan zauna a gidan annabin nan babu abin da zamu ci ahlu suffa yace wata rana na zo ina kofar gidan manzo Allah yunwa ta buge ni ina kwanci wani bako yazo kawai ya dauka mako kaci ne ya debi kafafuwan sa ya jibga mun kawai yace saboda yunwa wallahi ban iya dage kafafuwan sa a kaina ba in yi magana ma in ce ni mutun ne ma ya mutunta ni ma ban iya yi ba haka suka yi hakuri suka rayu cikin talauci ya kasance yakan dauki dutse Hajar Kabir ya daura ya dora a cikin cikin sa ya danne cikin ya danne hanjin sa wai dan cikin ya dan ji nauyi kamar ko abinci aka zuba masa a ruwaito hadisi sahihi ingantacce a masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ana yin sallah sai dai kaji mutane suna faduwa kawai rap ana ta faduwa me yake kada su wallahi yunwa talauci babu abinci haka suka yi ta hakuri suka yi ta jurewa amma yau gashi ana bada labari duniya kenan sayyidina Abu Huraira har yazo ya zama gwamna kuma a Madina aka ce ya samu wadata fiye da yanda kake tsammani wannan rayuwa da yana talauci gabaki ɗaya Abu Huraira sai da ya manta da ita ka kuma manta da matsayin Abu Huraira da ilimin sa mulkin da ya samu kuma bai kautan mai da ilimin sa ba sarautar da ya samu kuma bai sa aka manta da shi ba har yanzu ba a yi wanda ya fi Abu Huraira yawan ruwaito hadisai dai daga annabi ba bini-bini zaka ji an Abu Huraira yaro karami da bai kai ya kawo ba zaka ji yana kiran me Abu Huraira Abu Huraira Abu Huraira Allah ya kara musu yadda yazo yayi wannan ya kasance tare da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama a cikin wato talauci da yunwa yayi hakuri yanzu kuma daga baya Allah ya buɗa masa wannan shine ma'anar fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra lalle dukkan wani kunci to insha Allah ta'ala akwai sauki a tattare da shi duk kunci akwai sauki a tattare da shi duk kunci akwai sauki a tattare da shi so jama'a wannan shine idan muka lura a takeicen takeicewa wato abin da ya samu na kisar ita wannan mata Ummu Salama matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a dunkule idan muka duba akwai hikimomi masu tarin yawa dangane da aurenta da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam din yayi da kuma zaman da suka yi na zaman aure muna fatan Allah ya azurta mu da aiki da abin da muka ji ya kuma kiyaye mu daga san zuciya da bin ra'ayin shedan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu